sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Masu kada kuri'a a jamhuriyar Czech sun fito rumfunan zaɓe a jiya Juma'a a zagayen farko na zaɓen sabon shugaban ƙasa, inda hamshakin attajirin nan mai ra'ayin riƙau kuma tsohon Prime Minister Andrej Babis da General Petro Pavel mai ritaya suka kasance kan gaba. Mutane biyu ne ke jagorantar jimillar 'yan takara guda takwas a zaɓen. A yau Asabar ne ake ci gaba da kada kuri'a a zagayen farkon, kuma idan babu ɗan takara da ya samu sama da kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada, to za a kada kuri'a a zagaye na biyu nan da makonni biyu masu zuwa. Kuri'an jin ra'ayin jama'a na nuni da fafatawar na tsakanin Babis mai shekaru 68 da Pavel mai shekaru 61. Bayan dawowa lamun lafiya da wasu 'yan jarida biyu na Mexico da aka yi garkuwa da su a wata tungar kungiyar safarin miyagun kwayoyi, yanzu damuwa ta koma akan abokin aikinsu da har yanzu ba a ganshi ba. Wani samamin haɗin gwiwar sojoji da askarawan tsaron ƙasa ne ya kai ga sakin Jesus Pinto Alegre da Fernando Moreno Villegas a wannan mako, inji ofishin mai shigar da ƙara na jihar Guerrero. Ba a san halin da abokin aikinsu Alan Garcia Aguilar ke ciki ba. Dukkanin mutane ukun an sace su ne sama da makonni biyu da suka gabata a kudancin jihar Guerrero, ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a Mexico. Tana yiwuwa tsaron wurare da dama na yankin ne ya yi tasiri a kan yadda masu aikata laifin suka sako waɗannan mutanen, inji ofishin mai shigar da ƙaran a cikin wata sanarwa. Makomar soldat na yankin Donbas na ƙasar Ukraine ta faɗa cikin rashin tabbas a jiya Juma'a, inda Rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun kwace garin wanda haƙi haƙar gishiri a gabashin Ukraine. Kana ita ma Ukraine ta ce ana ci gaba da gwamza faɗa. Idan ikirarin na Moscow ya tabbata, zai zama babban riba ta farko da Rasha ta samu bayan koma bayan soji da dama da ta fuskanta. Sharhi Shervati, mai magana da yawun rundunar sojin gabashin Ukraine da wani jami'in Ukraine da ke kusa da wurin, sun shaida wa kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa har yanzu ba a kama soldier ba. Nan da nan kamfanin dallancin labarai na Reuters bai iya tantance halin da ake ciki a garin, wanda ya zama ɗaya daga cikin wurare da aka fi zubar da jini a yakin gaba ɗaya, wanda yanzu haka ya shiga wata na 11. CNN ta kuma ba da rahoto a jiya Juma'a cewa sassan sojojin Ukraine sun dage cewa ana ci gaba da gwamza faɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Amurka ta sanar da ba da tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda zai bayar da bayani da zai kai ga kama mutumin da ake zargi da hannu a halin da aka kai a otel ɗin Dusit D2 na Nairobi a shekarar 2019. Halin da aka kai a babban birnin kasar Kenya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21, ciki har da wani ba'amurke guda tare da jikata wasu 30. Wani da ya tsira daga harin da manazarta harkokin tsaro sun yi marhabi da wannan tukuicin, wanda ke zama na uku a cikin watanni uku da Amurka ta bayar a kan waɗanda ake zargi da ta'addanci a gabashin African. Mashariya ya yi maraba da sanarwa Amurka ta ranar Alhamis na bayar da tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bayar da bayanai da zai kai ga Kaba Mahmud Abdi Adin, wanda ake zargi da kitsa harin.
I think the idea of looking for whoever masterminded the whole plan and everything will be of great help to serving justice to the families that
ina ganin ra'ayin neman duk wanda ya shirya dukkan wannan lamari zai taimaka matuka don yin adalci ga iyalai da suka rasa 'yan uwansu da abokan arziki da abokan aiki. Ina jin hakan zai tabbatar da adalci, kuma watakila hakan zai kawo ƙarshen dukkan fitina a wurin.
I feel it would serve justice to the whole thing and maybe it will bring closure to the whole ordeal.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger. Toma dalla, garuruwa da dama ne a jihar Tawa da ke jamhuriyar Niger ke fama da matsalolin tsaro, kasancewar suna iyaka da tarayyar Najeriya, inda 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane ke ci gaba da tada hankulan jama'a da masatar shanu da sauran bisashe da neman kuɗin fansa a duk lokacin da suka yi garkuwa da mutanen. A baya-bayan nan, hukumomin ƙasar sun iza tawaga ta musamman da ta kunshi ministan cikin gida da shugaban sashi-sashi na tsaro na wannan ƙasa domin ziyartar wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro a iyaka da tarayyar Najeriya, inda suka je da albishirwa al'ummomin da ke zaune a waɗannan garuruwa cewar hukumomin ƙasar sun ɗauki matakan tabbatar musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Domin jin cikakken ƙarin bayani, wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni da ke jihartawa mai makwabtaka da Najeriya ya haɗa mana wannan rahoto.
Garuruwa da dama ne na jihar Tawa jamhuriyar Niger ke fama da matsalolin tsaro, kasancewar su iyaka da tarayyar Najeriya, inda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da tada hankulan jama'a da masatar shanu da sauran bisashe da neman kuɗin fansa a duk lokacin da suka yi garkuwa da mutane. A baya-bayan nan, hukumomin ƙasar sun iza tawaga da ta kumshi ministan cikin gida da shugabannin sashe-sashe na tsaro na wannan kasar domin ziyartar waɗansu yankunan da ke fama da wannan matsalar a iyaka da tarayyar Najeriya, inda suka je da albishiro al'ummomin da ke zaune a waɗannan yankunan da cewa hukumomin kasar sun ɗauki matakan tabbatar musu da zaman lafiya mai ɗaurewa a yankunan su. Hamma Adamu Sule shine ministan cikin gida na jamhuriyar Niger a lokacin da ya kammala ziyarar waɗansu yankunan jihar Tawa masu fama da matsalolin tsaro, ciki har da bangi ta gundumar Madawa da ke iyaka da tarayyar Najeriya, inda waɗansu 'yan bindiga suka aje makamai bayan sun rance da Alƙur'ani mai tsarki.
Abinda ya kai mu a bangi dan akwai yan ta'adda kun san da wannan iyaka da Najeriya, lokacin nan akwai yan ta'adda da suke damun mutane da yawa, suke damun mutane kwarai, suna amso musu dukiya, dabbobi da duk abin da suke rike da su. To president da ya tayi can ya ce ya yi musu kira, ya ce musu abin da ya ce so su bar wannan aiki su dawo. Su dawo, ya ce ma mutane sarakai su sa bacinsu cikin wannan magana, kuma mun gani sun sa bacinsu saboda wannan chef de groupement na bangi ya fara aiki. Har yau mun samu yan ta'adda kaman wajen 86 da suka aje makamai. Muka je muka gode mishi, muka gode ma al'umma duka, kuma mun gani tun da suka fara wannan aiki yanzu kwanciyar hankali ya tabbata nan wajen. Amma har yanzu suna ci gaba da aiki saboda kullum suna samu wanda suke aje makamai suna zuwa su zamana lamin lahiya. Kowanne cikinsu in sun zo su da kansu ne suke tambaya su ranse, suna ransuwa da Alkur'ani su da kansu ba a tilasinsu, amma su da kansu ne suke dan a tabbata da sun bar wannan aiki da bai da kyau. Su da kansu ne suke gaya ma a basu Alkur'ani su yi ransuwa, kuma su duka su yi ransuwa, kuma tun lokacin nan, tun lokacin da suka bari suna nan suna ci gaba, ba cikinsu wanda aka kama da mugun hali. Kuma mun gan tun da suka bari wannan aiki daga can ma, saboda da su ne suke ba wa'ancan wanda suke san Najeriya, su ne suke kai musu bindigoji, suke kai musu labari, suke kai musu abubuwa da yawa da suna banna da su. To tun da suka bar wannan aiki daga can ba su samu bindigoji kuma mun gan daga can ma abun ya rage kenan mu ce mun tabbata da gaskiya ne suka aje wannan bindigoji kuma da gaskiya ne suka bar wannan aiki wannan mugun aiki
domin dawamar da zaman lafiya tsakanin jami'an tsaro da fararen hulla. Shi yasa kungiyar nan ta kasa da kasa mai kula da yan gudun hijira OIM Organisation Internationale de la Migration a Faransanci ta zabi waɗansu garuruwa da ke cikin jihar Tawa domin shirya kwambalar kwallon kafa da zumar wanzar da zaman lafiya a wannan yankin da ke kan iyaka da Najeriya. Kamar yadda Malam Nasar mataimaki na farko na magajin garin birnin Gwanni ya yi mini ƙarin bayani.
Wadda wannan kungiya ta OIM karkashin wannan voliki nasu da ake ce ma PCCN wanda yake kawo guduma wajen kwanci hankali tsakanin al'umma shi duki nauyin tsara ita wannan kumbala kankanta a cikin wannan kunduma ta birnin Gwanni baki dai. Sannan wannan kumbala za ta hada komin hudu da nan Gwanni da Tsarlawa da Bazaga da Alela. Da haka wannan kwamɓala lalle abu ce wadda za ta hada zumunci kankanin al'umma musamman kuma gurin ita wannan kwamɓala da a samu a kawo fahimtar juna da zaman lahiya tsakanin al'ummanmu baki ɗaya na wannan gunduma tamu ta birnin Gwanni. Wannan tsari yana da mun ji daɗi sosai saboda mun kankan mun ba da gudunmawa cikin ita tsara wannan kwamɓala yadda ka sani abu ne wanda yake da kyau sosai. Sai ka san mu a matsayin na hukumomi na wannan daira ta mutabarin kwanu duk abin da ya zo wanda zai kawo cigaba ko zai kawo kwanciyar hankali cikin al'umma mutu abu ne wanda muke goyon bayan shi 100% ba wani tantama. Kuma abin da ma muke so in za a yi wannan kwamɓala ana iya a cuɗanya a sirtaya da jami'an tsaro da su misali 'yan gari sibil mutane horahula kaga sai a yi wannan kwamɓala. Wannan shi zai ƙara haɗin dan konsumunci tsakanin su al'umma da kuma su jami'an tsaro saboda ka san abinda muke son mu hidda kamar wannan dare-dare ko kyama ko ne kallo da ake musu jami'an tsaro muke son a hidda shi abokanin mu ne tare da su muke tashi muke kwana yana suna buƙatar taimakon wanda ya kamata mu taimaka musu cikin irin halin da muke saboda su ba aljanu bane ba komai za su iya su sani ba kenan suna buƙatar wasu labaru na sirri wanda ya kamata a ce mu taimaka musu saboda wasu matsaloli a samu a cikin su na rashin tsaro. Da haka kenan kaga ita wannan kumbala ya aka yi ta za ta ƙara haɗe danƙon zumunci tsakanin al'umma da kuma su musamman jami'an tsaro.
Shi ma shugaban matasa na da'irar birnin Gwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan kwamɓalar ta ƙwallon ƙafa ta neman zaman lafiya da za a surka da takarar iya magana ta hanyar furta kalamai da ke iya kawo zaman lafiya a cikin ƙasa.
Sunana Abdulaziz Magawata, an yi sanya da sunan Didi, president na Jean King Gwanni. Sai in ce muku shirye-shirye mun fara su tun da hamun tsarar da kaman sauran abubuwan da kamata mu yi. Wannan ƙwallon ƙafan ya shahi department kin Gwanni ne gaba daya kuma inda zan ce muku akwai Bazaga akwai Alela akwai Tsarnawa akwai Gwanni da kanta abin da zamu fara da shi shine a zamu kowane kuma a hidda equipe hudu kuma kowace equipe hudu su kara da junan su hidda champion guda sannan a dawo wani komin shi ma ai haka nan sai a samu champion hudu su ma a zo nan Gwanni a hadu su ma su papa ta tsakanin su lekat champion su ma su hidda nasu champion kenan shi an kai karshen wannan wasan to sai kuma da yake kun san shi komin ne an ce ko kana da kyau ka da wanka shine kamar mun ka kara bunƙasar da wannan kamar kwambala tare da sa wata kwambala kuma ciki tunda menene makasudin wannan ma kwambalar balo kin shine tare da wani wata kungiya da ake ce ma PCCN alƙarshen OIM da suka kama mu yi wannan kwambala to su ne suka kama muna za mu yi wannan kenan ko kun ga sai in ce kamar sun zo ne don mu samu mu ga kwanci hankali zaman lafiya da zama tare wa juna ya wanzu cikin duniyar ma gaba daya sai in ce to shi yasa suka ce ya kamata a ce mun ƙara bunƙasa kwamɓalar tare da wannan kwamɓala ta iya magana ta kaga yi magana wanda ya kamata ka jajayo kwanciyar hankali da zaman lahiya wa juna mu dai abinda muke so abinda zai iya sa a zauna lahiya wa juna tunda kun san yau tashin hankalin tare da jen mahi aksari duk wani tashin hankali sai ku ji an ce jen domin ban masu haka nan
su ma waɗansu su daga cikin masu horar da kungiyoyin kwallon kafa na matasa da za su shiga wannan kwamfalar ta kwallon kafa ta zaman lafiya sun kyautata zaton su a neman ganin an cimma guri da ma manufar da aka sanya gaba a lokacin shirye wannan gasar don samun zaman lafiya.
Mun nan ji dadi sosai saboda kamar an kara zaburar da matasa da bayar su shiyar tunda dabiti da sai gani sai vacancy ya zo ne aka yi tournoi. So vraiment wannan abu mun ji dadi sosai musamman ma da yake abun an yi shi ne ko ana shirya shi ne akan wayar da kan mutane akan zaman lafiya. In ka dibe da halin da duniya take ciki yanzu babu abin da aka kokowa saman shi irin zaman lafiya. Muna fatan Allah ya sa wanga abin da za a yi ya zama sanadiyar samun haɗin kan mutane kuma waɗanda ba su gane ba Allah ya sa su gane ga abin da ake nufi insha Allah. Su da kansu da suka zo da zancen sun gani alamar cewa a shirye muke. Haka inda ƴan balo ne ko da daddare ko da safe ko da rana amma da ɗaya ƴan balo suke buƙata condition dan ki za a sa cikin condition to komai za su yi. Kamar yadda sun ka kwatanta mana mu da kanmu shi haka ne kuma nan kwanne babu wani abu da ke hada matasa kai tsaye a ce matasa sun hadu fiye da balo. Dan haka muna fatan wannan abin da za a yi ya jawo hankalin mu duka musamman mu kwatoci da su dirijin nan mu da su ƴan balon mu akan haɗin kai. Allah ya sa wannan abin ya zama sanadiyar da za a hada kai a daina tattekuce a gane cewa duk tahiya guda ta da ƴan uwan juna ake.
Tunana kwace na galmi kowa ya san abin da azzaman lahiya abu amani ne wanda aka azawa na al'umma kowa cin shi aka son a yi sai mutum guda shi kadai ne wanda ba a ci ko ba hakan gaba. To in kana da hankurin ka wataran sai ka ci amma kai kanka ka san in za ka haduwa da wani wanga yayi karhin ka kuma cin kazai in ya ci kannan sai ka ce arbitri yayi ma kaza committee yayi maka kaza ko ku an yi maka kaza mu watan mu a kare lahiya abu ne wanda yana da kyau yana da dadi hankuri zai kawo mana zaman lahiya.
A daidai lokacin da ake gab da soma wannan kwamfalar matasan wannan yankin da ke iyaka da tarayyar Najeriya ne ke ci gaba da nuna marhaba bikansu game da waɗanda suka shirya wannan gasar domin wanzar da zaman lafiya a wannan yankin.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma wakilinmu na birnin Kwanni wato Haruna Mamman Bako. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Shuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka. Barkamu da warhaka barkamu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo muryar Amurka da yake zo muku a kowane mako. A yau sunana Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daɗan gari shirin da ke duba kan birane ko kuma ƙauyuka masu tasowa domin jin tarihin yanda suka ɗauko tushe da kuma abubuwan da ake yi ciki ci gaba da kuma ƙalubalen da suke fuskanta da kuma neman hanyoyin bi don magance su ga mahukunta ko kuma shugabannin da ke yankin wajen. A wannan mako ina a garin Tarna, idan an ce Tarna wani gari ne da ke a cikin yankin Maradi, domin jin me yasa ake kiran wannan gari Tarna, daga ina ya ɗauko tushe, wane ne wannan yanki ya kumsa wani irin rayuwa al'ummar yankin suke ciki. Ku kasance tare da mu a cikin shirin da ɗan gari akan ci gari. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu kasance tare da mai garin garin. Allah ya baka nasara.
Adiga Ladima, mai garin Tarna.
Idan an ce Tarna, shekaru nawa da kawo wannan gari naka?
To, shekarun suna da dama, mu ba mu samu labari ba ga tsohi, amma dai sun ce Tarna ta girma Maradi.
Ko a zama na can ƙasa kenan ita ma ruwa sun
kuwa. Ala, kwarai da gaske, kwarai da gaske, haka ne, haka ne.
Yanzu in an ce mai gari na nawa ne kai a nan gari?
Mai gari na ni mai gari na ji na bakwai ne.
Za ku iya lissafin farko zuwa yanzu?
Ina iya.
To bismillah.
In tun na farko dai wanda ya fara riƙon garin wani Galadima ana ce mai Galadima Gwami. Galadima Gwami sai Galadima na mama. Galadima na mama sai Galadima Isa. Daga Galadima Isa sai Galadima mijin Abu. Daga Galadima mijin Abu sai Galadima mai kasuwa. daga Galadima mai kasuwa sai Galadima Abdu dan Shibkau, daga Galadima Abdu dan Shibkau sai ni Galadima Ali dan Galadima.
Me yasa ake kada kalman Galadima a cikin waɗanda suke rukun garantar
ne? Garantar ne. To dama tun ainihi sarauta yi sunanta Galadiman tarna ne. Tun ainihi sunanta Galadiman tarna.
Daga cikin sarautar maraɗi ne sai ta kuku wata sarauta.
Sarautar maraɗi, sarautar mu da sa'an nan. Waɗanda abin da tsohon yake gawa mu lokacin da aka yi Galadiman tarna sa'an nan Hilani ne. To su Hilani sa'an nan aka ce masu mu kuke abin nan ya mu kuma ainihi asalin mulun dawa ne. Sai aka ce masu mu kuke mu za ku yi da riƙon gari ko waɗannan yan bayan kuma ka san abin sa'an nan. Bayan ku mu za ku riƙo da gari kuma su
galar.
Dalilin haka ne ne su so kama gaban su. Amma sarauta garin sa'an nan Hilani ne ke yin ta. Sai ko wani abu sa'an nan mu muke so ba mu taya wurin sarkin maraɗi. Sai mu taya wajen sarkin Hilani. Take Hilani shi ke zuwa sarkin maraɗi. Eh, ko ba gaskiya ba. Eh, kaji.
Amma yanzu za ka ce su.
Da ja, ya zama tarihi. Yanzu duk magana.
Kuke ko ce ku ne manyan su?
A ba mu sha. Wala. Insha Allah. Kuma ba hana in su kawo banna mu zo yi masa tara. Ko ba gaskiya ba. Amma dai wannan abu ba mutum abin ga tsakanin mu da su. Sai dai wasa na rinji da bahilla ce.
Menene tarihi na tarni in an ce tarni me ake nihi da wannan gari na tarni? To akwai wani kirari da ake magarin ko wani abu da ya fice da shi?
Eh, tarni. Sa'an nan ana ta ba a kai damba tarni. Kuma
akwai ƴan damba ne a da?
Da. Kware ko mai agu kware ko. Kuma a bare daga ba sai ana ce a tarni garin ƴan sarki. Tarne garin ƴan sarki dan kazan sun an kauta dama an tabbata an taba na sarki daga tarne akai shi maradi ko ga da dalilin haka ne ake cewa tarne garin ƴan sarki. Eh,
to mutane su kai nawa a wannan gari naku?
Kabilu ko kabilu haka?
Eh,
to akwai dai Hausawa, akwai bari, akwai Hilani su da kansu, akwai habugaje da munar daban da ba. Amma ko cikin Hausawa mu kasan ana ce akwai wannan Gobarawa, waɗannan Bahawasawa, waɗannan Tunduka, mu kamar mu wajen Zura'amu Bahawasawa ake ce bamu. Eh, Bahawasawa.
To kamar adadin mutanen sun kai 100 ko 1000 nawa?
Ka yanzu misalin tarne shi na da yawa. Hakwai ko yanzu misalin ko waɗanda suka shigo bana ma dabarar da kajin daga dai shekara 7 nan waɗanda ke shigowa in aka ce lissafin za a yi. A kiyasta
misali?
To kiyasta a kiyasta kamar mutum sun muka kamar 12,000
a garin tarni.
Garin tarni karamin takadiri kenan. Sai aka kamar 12,000.
To wani irin ayyuka ake yi?
Tarni na farko dai akwai manoma, akwai makiyaya, da sa'an nan akwai masu ginin tuluna, waɗanda ke ginin tuluna haka
ka yi.
Yanzu ana yi.
Na wuce ke na gani.
Yawwa. Kuma ka ga wurin da ake aikin su ko? To haka ne, har yanzu haka ne waɗannan akwai su, ko ba gaskiya ba? Akwai 'yan kasuwa.
Ita wannan sana'a da kuka yi magana ta ginin tuluna tana ci gaba da bacewa ko kuma har yanzu akwai ta a wannan?
Ba a da taɓace tunda ita ko tsakanci ɗin damuna ana samun masu yin su adana a samu ne sai an gasa su. To ka san ko ba ta niyyar bacewa kenan, ko ba gaskiya ba? Eh, ba ta niyyar bacewa. Inda kamar ana ma ɗan samun taimako ne ana ba su hannu, ina za ta bacewa ta abinda aka ga aikin gini wanda ake ɗanyen laka kuma ai cikin damuna, ai ka san ba niyyar bacewa.
Za a iya akwai mutane da ke can amfani ta dalilin wannan aiki na tuluna ko kuma tukanin laka.
Ba a magana ma.
Ana kai su wasu garuruwa.
To tun daga nan ne yanzu dai da. Kai ka ba da ba. Ko yanzu an ka zo kamar Asubuci ko Alhamis. An ka zo ka aske baki tun daga nan ne a Balbaje. A Balbaje ana kai su Jakai. To yanzu ma an ci gaba, akwai wanda ke zuwa su loda su ga mota. Ana yi tare su ne idan ban tambaya ba ne na ji dai inda ake tare su. Amma
idan muka dawo a bangaren wannan gari, maza da mata da yara da manya da matasa suka yi yawa.
Matasa suka yi yawa da mata.
Akwai aikin yi gare su?
Ba shi yiwa a ce akwai aiki gare su, saboda Allah za a waɗi, ko ba gaskiya ba? Aikin dai ne ya yi masu kaɗan, inda aka ce an yawa. To ka san iyawa da mutum sai Allah.
Akwai 'yan siyasa a wannan yanki, kuma lokacin siyasa tarna na ɗaya daga cikin garin da yake kawo ƙuri'u?
Lallai muna da 'yan siyasa ƙwarai da gaske.
kuma tana alfahari da
kuma tana alfahari da garin dan wanda to Allah ya nihi wanda Allah ya nihi ya samu ƙuri'an garin kuma shine ke zama shine ke kadan gusawa ko
baka tana maganar ƴan boko kuna da ƴan boko wanda suka yi karatu suka shi can sama
fare da gaskiya muna da su ko ba gaskiya ba kuma ba ka taimako dai wanda aka sani da shine magarin su suna yi mamu
a shekarun baya akwai matsalar yi ma mata auren gaugawa da auren duli da wasu fadi da ake yawan samu mafi yawanci a cikin karkara kun yi hama da wannan matsalolin yanzu akwai su ko kuma ya ake ciki wani irin mataki ake
wannan zamani ne da Allah ya kawo to amma yanzu kaga mutane ana waye kai yanzu mutum ba shi yarda shi ma dai shi almi tana karama da ma kano da magana almasan cewa ana baya da hankali ba shi hakuri an riga an ce an bashi ba shi hakuri eh ko ba gaskiya ba yanzu ba wannan abu ya wuce na aima yarinya almi bata isa ba ga mu ne yanzu mu yanzu nan kaga munan mu yanzu saraki ne mu amma kaga ba mu izinin mu ce mun ba mun ba da neman mu ce mun ba da tagawa ne amma sai da in suka jawo su ki za su sarrafa wala in ba ka kuma wurin ne ba eh in ga wurin ne kuma gaskiya ba eh saboda Allah
kun karo abin ba ba zai yiwa ba sai a
daka mu yawa zai ta abin nan sai a saka barki
akwai makarantun boko da islamiya da masallatai
ba da gaskiya nan tarne akwai makarantu na islamiya akwai makarantu na boko dan ni lokacin na ta sarauta nan tarne kalas
Aji gudaki
akwai sai da ta sarauta amma yanzu ana da aji
samu dakunan
ka ana da aji ai goma na'am ana da aji sai goma yanzu ko ba gaskiya
primary hasaka
da eh kwale ko sai goma yanzu aji nake gare mu kuma akwai mai jalsa nan babba ko ba nan an kare mata lakwalbi ko ba gaskiya
kun yi masu tallafi irin su proje suna shigowa nan garin suna bada gudunmuwa
Allah ya saka da alheri
suna zuwa hannun al'umma ko ku mai gari ake ba
a bai gari abokin shawara ne bai gari a tai dai a wurin buɗe wanda
yana wakilta
a tai da shi
ina kallo
eh wurin buɗe wanda a tai da
shi
yawala
a can lokacin shugabancin ko tanjani ko wani ne an yi kokarin biyan masu garuruwa wani dan albashi shin yanzu yaya rayuwar masu gari take suna wakiltar al'umma kuma harkar jama'a sai a hankali da wasu abubuwa ya kuke yi da
mutane wannan muna yi dai ne ana dai ne dan gado amma babu abin da za a yi ta a ce ga mai gari ga abin da za a ba mai
babu albashi
babu albashi lokacin tanja tun lokacin da jawo ni wancan lokacin ma ina tunda ni tun lokacin jawo Rahmanu nake yi ko ba gaskiya ba amma lokacin tanja ne har an sa shekarar da za a fara ba mu kuɗi sai kuma akai mai jiyin mulki sai akai mai jiyin mulki magana sai tabbaci
to ina magana sha'anin kiwon lahiya wutar lantarki da ruwa an
wannan alhamdulillah mun gode ma Allah
akwai famfuna
sai dai kari da shike garin na ƙara yawa muna ba da yanzu dai muna roƙo wajen gwamnati ruwa ta ishe mu wuta ta ishe mu
a bangaren sha'anin kiwon lahiya akwai likita
muna da likita amma ga matake da birya
mutane da cikin maradi kuke harakoki abinda ya shaya lahiya
wala
kuna da bukata a ce an ka likita cikin garo
cikin tarne inda saboda Allah ne
an aka masa wurin
wala inda kamar gari wanda ya girma kamar wannan ya kamata a ce akwai likita ta cikin garin ce kawai ba sai sun daga wani wuri ba ko da shi durin dai bai da isa amma bai kamata a ce kamar tarne ba a ce likita babu likita ta kawowa ta cikin tarne wanda dan tarne ya tashi eh to abin nan ne
kuna da wani koki akan abubuwa da ke wakana a wannan gari wanda hukumomi
mun koken da ke gare mu ba kamar da ba abin da muke tsin shi kamar kwalbati an ba kwalbati wata rana ana ruwa irin waɗannan garin sai ya mutsu yanzu abin da muke roko kenan ga gwamnati ko gaskiya ba kwalbati a samu kuma hanyoyi a gyara mu ne za ka na akwai cikin garin yanzu in nabi da kai wajen cikin garin wannan kace ya ake a zanna haka to ko ba gaskiya ba eh mun gode
haka ne jama'a masu sauraron gidan radio Maryam Amurka kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka diban mu wannan shiri na da dan gari ya kawo jikinsa mun tattauna ne a nan garin Tarne ta garin Maradi tare da mai garin da fatan shirin ya kayatar da ku amma jin sauran hukumomi na wannan tasha ta gidan radio Maryam Amurka mun sarsa inda na jagoranci shirin daga Maradi Jamhuriyar Nijar nake takutarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.